daga birnin Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Za kuma iya sauraron mu ta Alpha Radio da ke Kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka, muna nan kodayaushe a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yau Juma'a 18 ga watan Janairun shekara 2019. Amina Buhari Auna ce tare da Zahrawa Aminu Fage da sauran abokan aiki daga nan Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirinmu na yanzu, za ku ji cewa wasu da ba a san ko su waye ba sun kai hari kan wani dan jarida a jihar Bauchi yayin da yake gudanar da shirinsa a radio.
Ina kan production na Pulsar Program din na ilimi na ɗaya zan yi na biyu kenan. Kusan bayan magariba ana yin magariba sai ga shi na gaya maka da waɗannan mutanen sai duka kawai na gaya maka in ban da an zuwa kwatiyar da girma.
Sannan kamar kowace ranar Juma'a, layi a buɗe yake domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka ci muku tuwo a ƙwariya. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta, sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jero lambar. Muna kuma tafi da labaran wasanni daga Kamaru. Amma da farko, bari mu ji yadda duniyar ta yi.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da wannan dare. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi yau Juma'a ta soke shirinta na zuwa Afghanistan a jirgin kasuwa bayan da ofishinta ya ce shugaba Donald Trump ya fallasa jadawalin tafiyar ta din wanda ke cike da sarkakiya, wanda hakan ya ƙara tsananin barazana ga tsaro bisa ga hangagen ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Mai magana a madadin ofishin Pelosi ya fitar da wata sanarwa mai cewa gwamnatin ta kuma kwarmata tsarin tafiye-tafiyen da za a yi wa ma. Trump ya hana ma Pelosi da sauran 'yan majalisar wakilai amfani da jirgin sojojin ƙasar don ziyara zuwa ƙasashen Afghanistan da Brussels jiya Alhamis, wanda shi ne na baya-bayan nan cikin rigingimin siyasa da suka biyo bayan rufe ma'aikatan gwamnati mafi tsawo da ya faru a tarihin Amurka. Mai magana a madadin ofishin Pelosi ya ce wannan ziyarar da an yi ta da ta bayar da damar yin muhimman jawabai kan matsayin ƙasar game da batutuwa na tsaro da kuma zama wata dama ga Pelosi ta gode masojojin. Zauren ɗaukaka ƙara na kotun shari'ar manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ICC a taƙaice ya amince da buƙatar masu gabatar da ƙara ta cewa a ci gaba da tsare tsohon shugaban Ivory Coast Laurent Gbagbo har zuwa ranar zaman kotun ta biyu a watan Fabrairu. A cewar kotun a wani rubutaccen bayani a yau din nan Juma'a, a farkon wannan satin ne aka wanke Laurent Gbagbo da wani babban jami'in gwamnatinsa mai suna Charles Golde daga laifin cin zarafin bil'adama da ke da nasaba da mummunan tashin hankalin da ya faru bayan zaben shekarar 2010. Ba tare da ɓata lokaci ba, masu gabatar da ƙara suka ɗaukaka ƙara kan hukuncin da aka yanke ranar Talata, suka kuma ce mutanen biyu na iya ƙin dawowa kotun ne na Hague. Sun gurfana wajen shari'a muddin ba a soke wanke sun ɗin da aka yi ba. Tun da farko, kwamitin alƙalai uku da ya yanke hukuncin ya bayyana hujjojin da masu gabatar da ƙara suka gabatar da cewa suna da matuƙar rauni. An rawaito cewa shugaban Amurka Donald Trump ya umarci tsohon lauyansa ya yi wa 'yan majalisa ƙarya a kan ƙoƙarinsa na son gina otel ɗin Trump Tower a birnin Moscow. Ranar Alhamis, wata kafar sadarwar intanet ta BuzzFeed News ta rawaito cewa rahoton ya fito daga wasu mutum biyu daga hukumar bincike ta FBI waɗanda ba a san ko su waye ba akan shugaban Amurka da tsohon lauyansa Michael Cohen. Majiyar ta ce Cohen ya faɗa wa masu bincike na musamman na Robert Mueller cewa shugaban ya faɗa masa ya yi wa 'yan majalisa ƙarya akan mu'amalolinsa da ƙasar Rasha. Buzzfeed ta ce masu binciken waɗanda ba a san ko su waye ba su ma suna cikin waɗanda ake bincike. A cewar kafar yaɗa labarai ta Buzzfeed, shugaba Trump da 'ya'yansa biyu Ivanka da Donald ƙarami suna samun bayanai filla-filla akan ginin daga Cohen wanda suka saka mai kula da aikin.
Zahrawa Aminu Fage ce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin Najeriya, wasu matasa da ba a san ko su waye ba sun kai hari kan wani ɗan jarida mai suna Ibrahim Bababa da ke aiki a gidan rediyon Albarka FM mai zaman kanta. Maharan sun afkawa ɗan jaridar ne a lokacin da yake gabatar da shirinsa. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani daga Bauchi.
Azantawa da ɗan jarida Malam Ibrahim Bababa ya shaida mini cewa a lokacin da yake gabatar da tumi na biyu na shirin siyasan da yake gabatarwa, sai waɗannan mutane suka shigo ɗakin da ake gabatar da shirye-shirye suka hau shi da duka.
Political program ne da ya yi an taɓa suna an kira sunansa wa an criticizing ɗinsa shi ne ba ga management ga komai bai je kai alamar ni da na gabatar da program ɗin kawai sai zo huta kuci a kaina.
Wato kawai nan suka shigo gidan rediyon ku kawai suka kawo maka hari?
Wala su uku da na gama ina kan prevention na political program din na girmi na ɗaya zan yi na biyu kenan. Kusan bayan magariba ana yin magariba sai ga shi nan na gaya maka da waɗannan mutanen sai duka kawai na gaya maka in ban da an zo an kwace da girma ban san me suke ne mun ba.
Sun lanta muku wasu kayayyakin aiki ne da ma kai kanka?
Laptop ɗina ne suka faffaza da suka man suka yaga mun riga kaca-kaca.
To kamar a hukumance ku kuma hukumar gidan rediyon me ta ce?
Yanzu aka ce din yana ma gaban hukuma ko ta zamu je.
To ganin cewar yanzu hidima na siyasa da ake shiga, yaya kake ganin irin wannan yanayi zai jefa 'yan jarida da ma gidan jarida kenan?
To gaskiya idan ba dauki mataki ba wannan zai kattara tsarin aikin jarida ma dan wani ba zai iya fitowa ya faɗa wa mutane hakikanin gaskiyar al'amari ba saboda
shugaban 'yan jarida na jihar Bauchi Malam Ibrahim Malam Goje ya ce kungiyar ta yi zaman gaggawa don nazarin yadda za a bi diddigin batun kuma ta yi Allah wadai da abin da ya faru.
Na farko dai kungiyar 'yan jarida na jihar Bauchi ta yi Allah wadai da faruwar wannan al'amari. A kan haka ne cikin gaggawa muka kira wani taro na gaggawa na majalisar gaggawa ta jihar Bauchi na kungiyar 'yan jarida suna shirya rikicin jihar Bauchi. Da muka fito da sanarwa kuma raba wa kafofin yaɗa labarai. Abinda wannan sanarwa ta kunsa shi ne Allah wadai da faruwar wannan al'amari.
Ita ma kungiyar jarida ta tarayya ta bakin mataimakin shugaban kungiyar na ƙasa Malam Muktar Gidado ya ce za a bincika al'amarin domin su bayyana matsayin kungiyar dangane da wannan aika-aikar.
To a matsayinmu na uwar kungiya wanda kuma a kullum muna la'akari da dukkan irin wahalhalun da yan jarida suke sha, ta kungiyar yan jarida ta jihar Bauchi ta sanar da mu wannan al'amari da ya faru. Kuma a matsayinmu na uwar kungiya mun yi Allah wadai da wannan al'amari da ya faru. Kuma mun sanar da ita kungiyar jarida ta jihar Bauchi kamar yadda ta sanar da mu cewa za ta rubuta a rubuce da nuna ɓacin ranta akan wannan hari da aka yi wannan ɗan jarida namu, kuma na tabbatar ta yi haka ɗin. Na biyu kuma sun sanar da mu cewa suna zargin wata jam'iyya daga cikin jam'iyyun nan wanda shi wanda aka kai masa hari ɗin ya ga wannan mamba na wannan jam'iyya ɗin. A kullum kamar yadda muke faɗa wa jama'a cewa mu kungiyar 'yan jarida kungiya ne masu son zaman lafiya. Kuma idan aka samu mambanmu da wani aiki wanda ba na daidai ba, to ya kamata muna da matakai na ladabtar da mambobinmu.
Kana ganin wannan abu an yi ne da nufin ko a kawo sauyin gwiwa ma 'yan jarida dangane da ayyukansu?
To ba mu san dalilin da ya sa shi wannan yaje ya kai wannan harin ba. Amma to kuma dai menene? Yan jarida ba abokan tafiya ne. Idan ba yan jaridan nan za a bar ita al'umma a cikin duhu. To kullum muna kira mambobin mu su aikin su bil haqqi da gaskiya.
Da zaka fassara yanayin da yake mutane za su yi gaban kansu kawai su fada gidan jarida su samu ma'aikaci wato dan jarida su kai masa hari.
Wannan gaskiya aikin hasha ne. Gaskiya ba mu yarda da shi ba kuma ba za mu amince da shi ba. Muna kira ga jami'an tsaro su tabbatar da cewa sun ba mu tsaro a dukkan inda muke ayyukan mu. Domin kuwa idan ba aikin jarida din kwalliya ba za ta biya kudin sabulu.
Malam Muttar Gidado kenan dake bayani dangane da abin da ya faru da wani dan jarida a Bauchi. Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Da Abdulwahab Muhammad. To kuma an kaddamar da aikin alurar rigakafin cututtukan dabbobi sama da 500,000 a jihar Niger dake tarayyar Najeriya. Ga wakilin muryar Amurka Mustafa Nasiru Batsari da ƙarin bayani akan wannan batu.
An kaddamar da aikin alurar rigakafin cututtukan dabbobi a jihar Niger dake arewacin Najeriya. Da yake kaddamar da alurar rigakafin a bakin madatsar ruwa na Tagwai dake arewa maso gabashin birnin Mina, mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Ketso ya ce sama da dabbobi 500,000 ne za a yi ma alurar rigakafin da suka hada da shanu, tumaki, awaki, karnuka, aladu har ma da raƙuma kamar yadda yayi ƙarin bayani.
Da Alhaji Dr. Abubakar Sanin Bello ya dauki wannan mataki ne tunda muka shigo wannan mulki cewa kowane shekara za a yi wannan rigakafi tabbatar da duk dabbobi na su makiyaye samu lafiya saboda masu ci masu samu lafiya.
Kyauta ne ko ko ana biya ne?
A kyauta ne. Gwamnati yake dauki nauyi wannan rigakafi. Ba abinda kowa zai biya bane. Kuma an ba da masu makiyaye su yi kokari. Akwai centers wuraren da ya kamata za a yi wanda ma sun suna da yawa za a bi su sannan a yi saboda dabbobi su samu lafiya.
Shugabannin makiyayen dai sun yaba da wannan mataki da suka ce wani bangare ne na bunƙasa rayuwarsu. Inji Alhaji Ismaila Rebe wanda ya wakilci shugaban kungiyar Miyatti Allah na Najeriya a wajen.
A duk aka yi shugabanci aka ana tunawa da kiwo da noma. Babu abinda gwamnati yake muna ya fi cewa ya kula da mu sai ya kula da mu sai illa kula da abinda muke yi shi da dabbobinmu da lafiyarmu. To ilko har mutum ya kula maka da dabbobinka dukkan mu ne gaba daya gona zai ba kudi. A don ya ba mu dukkan mu kudi mu ma da kanmu mun san abin ba zai muna kyau ba. Ya ba wasu ya kyautata mu wasu waina ne kyautatawan da dabbobinmu.
Daya daga cikin makiyayan dai Malam Kiri Baushi kamfanin Bobi ya ce duk da yake dai an dan makara amma aikin rigakafin ya zo akan kari.
Eh to ya zo akan gaba tunda yanzu gwamnati ta taso amma mun so da ashe lokacin da dabbobi suka dawo mashekari ne amma ko yanzu ya zo a gaba.
Yanzu an ce wajen dabbobi 500,000 ne za a yi mawa a fadin jihar Niger. Kana ganin zai game duka dabbobin nan?
Ni dai Bobi Greziri zan na sani ko nan inda damana ne za a sami 700,000.
Na akwai bukata a ƙara yawa
insha Allah. Akwai kuma muna da baki makwabta wanda suke tahowa daga yankin Kebbi Shinkarmami su ma kaga in suna na akai namu muna bukatan a yi masa don kada ciwon ya shahi namu.
Manyan cututtukan da suka fi adabar dabbobin dai sun hada da boro da kuma samore mai sanya shanu cin kasa idan yayi yawa sannan da cutar haukacewar karnuka. Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustafa Nasiru Batsari. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
Shayarwa ta mai baza na zama dan jarida. Ka fara na horon maza da rubutun jarida.
Kafara ya shayar na wata yi mai maza ya zama dan jarida.
Da burkuku waɗansu suke horo na su ko suke wada oda da bindiga waɗansu suke horo hani ko su wata hoda.
Kafara ya shayar na wata yi mai maza ya zama dan jarida.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Sauraro, kada ku sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kiranmu na farko ya fito daga jihar Zamfara. Wa muke da shi daga Zamfara?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Ranke barkanmu da warhaka kuma barkanmu da wannan lokacin.
Barkanmu dai.
Har wa yau da sunana Nasiru Husaini Kurgui mai gwanjo bakin sauka sau gashi a jihar Zamfara.
To sannu Malam Nasiru.
To ranke daga farko dai zan yi Allah wadai da abin da ya faru a jihar Bauchi akan abin da an kama dan jarida. Gaskiya ba mu goyon bayan wannan. Ya kamata ce jami'an tsaro gaskiya su tashi su kai manya-manya ɗan siyasa duk wanda ke da hannu da suki a cikin wani al'amari haka ko a kare ɗan jarida. Ɗan jarida yanzu haka inda ban ci amfanin ki babu wanda za a yi magana da ke yanzu haka. Na kima ku amfani ne ga kowa ba haka bane ba. Da farko, na biyu kuma zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga al'umman duniya na san ita ke saurara ta yanzu haka nan akan zaben da ke zuwa a Najeriya. Ya kamata tashi kai ne addu'o'i, alkunutu, salatin manzon Allah da komai don a samu zaman lafiya, a yi zaɓe lafiya, kare lafiya. Da ƙarshe ina muku fatan alkai da duk wanda yake saurara ta ina gaira shi a cikin wannan lokacin. Daga Nasiru Husaini Kurgui mai gwanjo bakin sauka sau gusau a jihar Zamfara.
To mun gode Malam Nasiru. Yanzu kuma bari mu liƙa jihar Kaduna. Wa muke da shi daga Kaduna?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Alaikum salam.
To alhamdulillah, sunana Alhaji Musa Garo ne, radio da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To babu shakka gaskiya abin da ya faru ga ɗan jaridar nan na Bauchi gaskiya abin ba yi daɗi ba, kuma muna fatan Allah ya kiyaye kuma Allah kada ya ƙara kawo irin wannan lokaci da ake irin wannan na kashe ɗan jarida. Na biyu su kuma zan yi godiya ga mutanen jihar Kaduna da zirzina ta fatan alkhairi da suka nuna wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a shigowar shi da jihar Kaduna. Gaskiya sun nuna cewa mutanen Kaduna suna tare da Muhammadu Buhari 100%. Guda haka da haka da haka nake cewa da 'yan Kaduna waldan 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 waldan. Ko muna fatan Allah ya sa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ko ba gida lafiya na ra'ayi kenan a tashi lafiya Alhaji Musa Garo. Na gode.
Mun gode kwarai da gaskiya Alhaji Musa. Yanzu kuma bari mu tafi jamhuriyar Niger. Wa muke da shi daga Niger?
Salamu alaikum.
Alaikum salam.
Salamu alaikum.
Alaikum salam. Sani Allah bai muna jin ka.
Allah Alaiya daga dogon nuki a cikin horon Niger.
Muna sauraron ka.
To abin da har ra'ayi na ta ga wannan an takara huyi tsakanin Buhari da Atiku. Mm. Najeriya ku kai ku ka kawo son kowa huta ayen da ba muka ba. Kun san da lokacin da Buhari ya hauka sa gata cikin matsala gwarai. Yanzu ko kun gani kasa ta koma daidai. Ina so ɗan Najeriya ku haɗe kanku wuri guda kanku yarda akai ku a zanda ba ku cikin inda ba ku san ba ku ba wani shi ba. Na gode mu da Amerika inda amma mallaka da ku gwanci a cikin horin Niger.
To mun gode kwarai da gaske baran kuma mu koma jihar Kaduna wa muke da shi daga Kaduna
Hajiya barka da lasariya
barkan mu
sunana Murtala Allah ya kira ku daga Kaduna ta Kaduna tare da Najeriya
to sannan Malam Murtala
to a Hajiya ina da tambaya ne ga shi dan takara na jabiyar adawa babba da kuma su ƴan bashi na America kwarki mun taji da shi ma da bakin shi yana fada cewa ba bashi visa ba to kuma yace sun ba shi visa zai ji amma da muka ji fara ta zai ce fana da kaddarorin Najeriya sai muka ji su wancan country din sun ba shi visa ya shiga tin ya je tattauna magana ce fana da Najeriya ne ko kuma menene je muna jira da yake mana da dalilin da yasa aka ban shi yaje ko dama dai ba maganan ba za su ba shi ba ko dai ya shafi fadi ne na mutane a ƙara wayar mana da kai da fata za ku tashi lafiya
mun gode Malam Murtala yanzu kuma bari mu tafi kanta gora a jihar Niger in Niger wa muke da shi daga Niger
Umaru na fati ne kwantagowar.
Sannu Malam Umaru.
Anwun lafiya.
Lafiya, alhamdulillah.
Da Allah a riga a mutunta ‘yan jarida a Najeriya saboda su ne gwamnatin, sun gare su muke jin wani abu. Shi ne shawara ne.
To, mun gode sosai. Malam Umaru.
A gode. Yawa.
Kada ku manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari kuma mu ƙara komawa jihar Kaduna. Wa muke da shi daga Kaduna?
Assalamu alaikum. Kuna magana da Tahiru Sakatare Unguwar Katsinawa ko kuma ke Igabi Local Government Kaduna Nigeria.
Alaikum assalam. Sannu Malam Tahiru muna jin ka.
Alhamdulillah. Ni zan yi magana ne akan taron da girma shugaban ƙasa ya yi a yau a nan Kaduna. Gaskiya tsakani da Allah alhamdulillah mun ga taro yayi taro kuma an yi taro lafiya an tashi lafiya fatan da zan yi shine Allah ka kai mu lokacin zabe Allah ka sa a yi zabe lafiya
to amin mun gode Malam Dahiru daga Kaduna bari mu koma jihar Niger wa muke da shi daga Niger
Ibrahim ne yake hula garin mai gode a kin ba amma a hadin yanzu ina nan binnin gwarigan tafi Kaduna
oh to sannu Malam Ibrahim muna jin ka
tonin ko kira a yau gaba da alhin bangaren INEC ina so in sanar da INEC sai dai nan yankin mai gobiya rabin hukumar mashegu yankin Duguma abin da ya kama zuwa Ibija da Ja gaskiya bamu da ƙuri'a saboda ba zo an muna rajista ba sai saboda haka muna so Allah sa wannan sakon ya kai ga kunnan Buhari bai da ƙuri'a a bangaren mu ya sako na kenan
to mun gode sosai Malam Ibrahim bari kuma mu sake komawa Kaduna wa muke da shi daga Kaduna
kuna magana da Rabi'u Musa dan Telemi ya shi daga Zaria City
sannu Malam Rabi'u
hello
muna tare da kai
yawa ra'ayi na akan Atiku tafiyan da yi Allah ya dawo mana da shi lafiya
to amin
Rabi'u
mun gode Malam Rabi'u
yawa
yanzu bari mu je jihar Nasarawa ba muke da shi daga Nasarawa
ni ne Abdullahi Haruna Adi daga jihar Nasarawa
sannu Malam Abdullahi muna jin ka
wallahi ina ma baba Buhari murna sai ina mishi farin ciki game da Allah ya bashi sa'a
to amin
ne sa kuma ya kada buban Atiku ne kai Allah sai ya kare shi
to amin mun gode sosai Malam Abdullahi. Yanzu kuma bari mu je jihar Plateau. Wa muke da shi daga Plateau?
Ina magana da Jibril ne daga karamar hukumar Awa State.
Sannu Malam Jibril. Muna jin ka.
To gaskiya na gode da samun ku a yau sannan kuma ina gode wa dukkan jama'an Najeriya da suke ba da goyon baya a zaben Buhari. Kan kuma ne muku godiya da dukkan wayar da mu da kuke yi akan dukkan abin da ke tafiya a Najeriya da dukkan duniya baki daya.
To
na muku fatan alheri da kuma insha Allah zan riga neman ku muna faɗa ra'ayin mu kamar yadda kuke ba mu kuna wayar da mu kuma mun gode muku Allah ya tabbatar da alheri.
To mun gode, bari mu ƙara koma Kaduna. Wa muke da shi daga Kaduna?
Ah, kuna magana Zahiri a Kaduna ta tarayyar Najeriya.
To muna tare da kai, muna sauraron ka.
To alhamdulillahi ina kira da talakawa iri na a ga wannan gab da zabe da muke cikin shi, akwai yan siyasa suka tanaji kuɗi za su yi amfani da su. To ina ba ku shawara talakawa ko kari da hudun ku ci don kuma kun ci ku zabe da kuke so wanda kuka tabbata shi ne nagari wanda zai mana aiki. Ba wai don kudin ba, kar ka sayar da yancinka a kawai-kawai domin ka sayar da yancinka shi ne yancinka, baka da ikon ka zaɓi wanda bai maka aiki ba. Da wannan abin da ka yi ta mu karɓi kudin mu ci, sannan kuma zaɓi wanda muke so da shi ne zai mana aiki na gargaɗi. Assalamu alaikum. To man ta nemi mai rediyo tv wanda hudu Zaria.
To mun gode jama'a, da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku. Muna godiya ƙwarai da gaske, sai wani lokaci idan Allah ya kai mu. Masu sauraro, sai ku mana afuwa, yau babu labaran wasanni daga Kamaru. Amma dai za mu riƙa wallafa tambayoyinmu a shafukanmu na sada zumunta, inda za mu buƙaci ku garzaya, ku je ku kaɗa ƙuri'unku a shafukanmu, a shafinmu na voahausa.com da shafinmu na Facebook a zaɓen jin ra'ayin jama'a da muka fara. Tambayarmu ta farko ita ce, shin ya kamata a ƙyale ƙungiyoyin addini su taka rawa a harkokin siyasa? Kada ku bari a barku a baya. Muna godiya da irin gudunmuwar da kuke bayarwa. Yanzu sai labarai a takaice.
Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo ta yi watsi da kiran da ƙungiyar tarayya Afirka ta AU ta yi cewa ta jinkirta bayanan sakamako na ƙarshe na zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a watan jiya. Tana mai jaddada 'yancin kotun kundin tsarin mulkin ƙasar, wadda tuni ma ta fara sauraron ƙarar da aka ɗaukaka kan sakamakon zaɓen. Ana kyautata zancewa da safiyar yau Juma'a, kotun ta kundin tsarin mulkin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo za ta yanke hukunci kan buƙatar da mutumin da ya zo na biyu, Martin Fayulu, ya gabatar ta a sake ƙidaya ƙuri'un saboda a cewarsa an tafka maguɗi. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta fitar da wata sanarwa jiya Alhamis, inda take kiran gwamnatin Congo da ta tsayar da sanar da sakamakon zaɓen, cewa tana zargin akwai babbar matsala a zaɓen. Ranar Lahadin da ta gabata aka sanar da sakamakon zaɓen cewa 'yan jam'iyyar adawa Felix Tshisekedi shi ya lashe zaɓen, amma Fayulu ya kai ƙara kotu.
To masu sauraro, baki ɗaya a nan ne za mu dasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, da misali ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Zarawa Aminu Fage da ta taya ni gabatarwa, da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa, sai injiniyanmu Kelvin Fowler. Amina Buhari aunike cewa a kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.